بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما هيك، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تعالى ذا مفارة كراتو أتكين للتافينا نخبة الفكر، نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. نا الإمام العلامة الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله، إن شاء الله تندري كرتنا نا ندي نتألف عن إلمني نا قدم بجامو سويتا سابوه وسوسيبا إذا أكا لن حسك سابوه وتناس إن شاء الله دم مسيدوني لا سبنتي إن دكتور سه نعم كابن مبارا وتجلينا لكم لن يسوقتي أكن شي ونا مولا بالتافو ابن حجر العسقلاني شيء الحافظ وصنع كم شيخ الإسلام سمن لجد فيه نما لما ما سر رسك بيو باين شيء ابن حجر انسكت شيخ الإسلام سنة دفن شيء سنة أبو الفضل أحمد ابن علي ابن حجر العسقلاني الشافعي لك تمنى ما لما ما سر أنه بيش داري بكو رجز عند أكو يا رسول الله تقوى ستهم سنة بيو باين هجرة ابن حجر ياتاشي maraya ce mata maman shi ta koma ga Allah tun yana yaro dan kankani, sannan mahaifinsa ma shi ma ya rasu bai wuce shekara 4 ba, ya yi karatu tun yana yaro ya a wajen manyan malamai yayin da ya kai shekara 20 na rayuwar shi, sai Allah ta'ala ya kimsa mishi san ilimin hadisi, wato kamar dai yanda aka sani a cikin mutanen Kufa su ma sun kasance suka sa yaro ya ta karanta ilimin addini tukune fahimci addini har zuwa shekara 20, sai ya cika shekara 20 sannan kuma sai su ce zo fara neman ilimin hadisi. To shi ma dai Ibn Hajar haka yayi, wannan shine abin da Ibn Salah yake labarta mana, yake hikaitowa daga Imam Thawri, daga Musa Ibn Ishaq da Musa Ibn Harun, suka ce mutanen Kufa ba sa fitar da yaran su fara neman ilimin hadisi sun kai shekara 20. To an samu arashi kware daga sai shi Ibn Hajar al-Asqalani shi ma yayi ta neman ilimi, ya ba kunkuri ilimi da dama, daga nan kuma sai ya same wato ittijahin sa zuwa ga ilimin hadisi ya fi karfi lokacin ya kai shekara 20 da rayuwarsa. Cikin malaman sa akwai Ibn al-Mulqin, akwai al-Haythami, Sirajuddin al-Mulqini, akwai al-Hafiz Abu al-Fadl al-Iraqi da manyan malamai da Ibn Hajar ya yi karatu a wajen su, wanda kuma duk malamai ne zarata a babin su, mazarata a babin su ne, sai wato zai sanya a fahimci shi kansa Ibn Hajar din waye shi. Daga cikin manyan daliban sa akwai Sakhawi, shi kansa babban malami ne na malamin hadisi. To kaga wannan zai sanya dama malami ana sanin shi da malaman sa da kuma daliban sa da ya bari da kuma littafai da ya bari. Ibn Hajar al-Asqalani da littafai wallafe masu kyau masu amfani a babin su, ya littafin Fathul Bari kusan littafi ne da ababin sa babu kaman sa. Mutane suna cewa dalifin malamai daga malaman mu da kuma abin da muke karantawa muna suna cewa sharhin da aka yi ma Sahihul Bukhari to babu kaman sa. Da littafin Tahdhibut Ta'rif wani dan rerewa da kuma sayan tacewa da yayi ma littafin wato littafi na Tarajum asali Tahdhibul Kamal kusama Tahdhibut Ta'rif na Al-Dhahabi, shi kuma wato Ibn Hajar shi ma ya tashi ina shi littafin ya samu shi kuma Tahdhibut Ta'rif duk akan wannan Al-Kamal din, wannan littafi na Al-Hafiz Abdul Qani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi Al-Mizzi ya biyo baya, sai Imam Al-Dhahabi suka biyo baya, sannan kuma shi kansa Ibn Hajar Al-Asqalani ya biyo baya. Sannan kuma bayan wannan yana da littafin At-Taqrib, taqrib da ya rairaye ne kusan duk abin da aka yi wajege wannan wato mujalladai da aka yi na waɗannan littafai, sai ya mai da shi zama wato littafi da zaka isa shi ahmatan ka kauce idan dai maka mun ganin malamai kowanne rawi sai ga maka cewa wannan amintacce ne wannan saduq ne wannan kaza shine taqrib sai kuma da lisanul mizan ya sami littafin mizanul i'tidal yayi ya dan yi aiki a kansa ya sami shi lisanul mizan yana da littafin at-tamyiz wanda ya fi shahara da talkhisul habir wanda malamin mu Dr. Muhammad Thani Umar yayi tahqiqin sa kuma ta hanyar tahqiqin nasa ne aka san asalin sunan littafin nasa cewa sunan littafin shine at-tamyiz yana da durarul kamina yana da durarul kamina yana da nukhbatul fikr yana da nuzhatun nazar fi tawdihi nukhbatul fikr sharikin shi nukhbatul fikr duk wannan ilimin hadisi kenan to sai mu dan yi tsokaci akan shi wato wani abu na shi nukhbatul fikr din sunan asalin tafin baki da shine nukhbatul fikr fi mustalahi ahli al-athar wato kusan ka iya cewa kaman za a fassara shi ne kaman wani wato tataccen tunani da aka tato cikin wato ilimi na masalahul hadith da aka rubuta to sai ya tato maka ya rairayo maka ya zabo maka al-fikr wasu suna yi mishi jam'i da wasu suna al-fikr jam'i na al-fikr ne wasu suna cewa nukhbatul fikr wasu ce nukhbatul fikr idan sai zama wato an karanta akan tashi da ifradi da kuma jam'i wanda ya karanta shi da ifradi ba babu wani wato ko wannan bai kore wato wanda ya karanta shi da jami'in saboda wanda ya karanta shi da ifradi yana maganan jinsin wato tunani din wato jinsul fikr din to kaga bi itibari jinsihi fa innahu yakunu jam'an sawa'an kana lafzu bil ifradi aw bil jam' sawa mun ce wato nukhbatul fikr ko nukhbatul fikr mun ce nukhbatul fikr fi mustalahi ahli al athar to shi ma zai zama dai wato yana da ma'anar al fikr din da da yawa wasu zaka gani wanda suke wallafa littafin suna mishi dabdi da al-fikr to amma dai an samu da yawa malamai kuma su ma suna cewa nukhbatul fikr fi mustalahi ahli al-athar wato shi wato ya sanya mishi wannan littafi ko cewa wato tunda tacho wai wato shi kamar ya nemi ya takaita abinda aka rubuta a ce masalul hadisi na malamai ya kuma sauƙaƙa shi kuma ya tato ilimin hadisi din ilimin masalul hadisi din wanda malamai kafin shi suka rubuta watakila wani lokaci za ka ga ya zo da zaɓinsa a wasu matsaloli ya ka zo da zaɓinsa a wasu matsaloli kamar masalan mashhur da al-gharib ash-shadh da al-munkar ya zo da wasu abubuwa da ke zaɓinsa ne to amma dai galibin littafin wato ikhtisar ne da kuma intikhab ne ikhtisar wato ya takaito ne daga abin da asalin su wanda suka wallafa littafai kafin shi suka wallafa sannan kuma al-intikhab ne kusan tunda ya tato maka abin da zai kamata ya zama shine umda ababin wato ba sai ya raba littafin da kasatut tafri'at da kuma zikru al-ikhtilaf da sauransu ya dibe ambaci wannan ba sai ya fada maka asalin wato tsagwaran shi ilimi din haka littafin ya zama littafi da ya saba karbuwa wajen malamai kwarai da gaske kuma da amfani da shi ana cewa farkon wanda ya sharhi littafin shine al-allama tushmini shumunni shi an ce shi ya fara yin sharhin wannan littafi nashi na nukhbatul fikr sannan kuma shi kanshi ibn hajar al-asqalani yayi sharhin wannan littafi ya sa mishi suna nuzhatun nazar fi tawdih nukhbatul fikr bayan wato an matsa mashi ya zube sharhin wannan littafi din saboda haka littafin ne dai kamar yadda ka sani wato littafi ne a takaice yake kuma an bi diddigin abubuwa an wato fa'idantar sosan gaske shi kansa kuma malamin wallafin ya bi tsari da aka sun wanda suka zo kafin shi wato yanda wanda suka zo kafin shi galibi suna bin tsari na Ibn Salah galibi ko dai ikhtisari ko aikala hatta wanda suka yi nazm sun bi tsari na Ibn Salah din amma shi sai ya zo da tsari nashi wanda ke ganin zai fi wato bangaye kuma littafin kwarai da gaskiya zama littafi ne mai ban kai Allah ta'ala ya amfanar da mu Allah ta'ala ya saka mu shi alkhairi Allah ta'ala ya jikan wato malaman mu da malaman malaman mu to sai mu shigalta mu yanzu kai tsaye bismillahir rahmanir rahim مالك الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد مالك فارا واتو بوالتافن سدوات النن واتو الدعاء kirari da goke ma Allah ta'ala alhamdulillah dukkan yabo sun tabbata ga Allah allazi lam yazal alima wani bai gushe ba masani ne shi ba daga bayan ne fara sani ba dama can shi masani ne qadiran mai iko ne ikon shi iko ce ta bai daya sallallahu wa sallam ala sayyidina muhammad Allah ta'ala ya salati aminci ga wato shugaban manzon muhammad allazi arsalahu ila nasi bashiran wa nadhira wanda shi Allah ta'ala ya aiko shi zuwa ga mutane a matsayin mai bishara a matsayin kuma gargadi wa ala ali muhammad kuma yi salati ga alayen gina annan muhammad mutanen gidansa wa sahbihi da sahabbansa wa sallam tasliman kathira Allah ta'ala yi aminci gare shi aminci aminci mai yawa malaci amma ba'd yace fa inna tasanifa fi istilah al hadith kad kathurat wa busitat wa iqtasirat haka ya fara ce fa inna tasanifa fi istilah al hadith qad kathurat wa busitat wa iqtasirat anan yana maganan cewa ilimin hadisi kaidojin ilimin hadisi da kuma wato musalahat da suke amfani da shi tun kafin wato shi Ibn Hajar ya rubutu to dama can ana amfani da shi kuma ya wato watsu tsakanin manyan malamai da can wato kafin tun talatale tun farkon fara shi wannan ilimi din shi wannan ilimi na ilimin hadisi da kuma islahuhinsa za ka ga yana yawo ne tsakanin wato manya-manyan wato al-huffaz manya-manyan hamalatul athar wal akhbar manya-manyan mahadata wato mazuba wannan ilimi na hadisi irin manya da su zuhuri da sauransu dukkan su sun san suna da ka'idoji da suke bi wajen ruwayoyi watakila ga an samu wani lokaci sun rubuta wani dan abu gami da wannan sun rubuta wani abu gami da wannan kamar ya zama ko amsa ne akan wani wato tambayoyi da aka musu su ɗaliban suka musu tambayoyi ko kuma wani lokaci kaga wato ma sun wallafa wani wanda takaitaccen abu da yake da alaka da ilimin shi yasa malace fa inna tasanifa lallai wallafe fi istilah al hadith gami da musalah al hadith qad kathurat sun yi yawa wa busidat kuma an sauƙaƙa su wa iqtasirat kuma an takaita su ana cewa farko ana kai wanda wasu ke fada ana cewa farko wanda ya fara rubutu gami da ilimin hadisi watakila ko mufradin ifradansa da ta'alifi ana cewa shine Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj wannan babban malami da ya rayu a Makka sannan kuma an ce Imam Malik ibn Anas shi ma ya taba wallafa wani abu da yake da alaka da wato ilimi na ilimin hadisi wasu malaman zaka ga suna ambatan ilimin hadisi din a wani bangare na littafin su ko a farko ko a ƙarshe kamar muqaddima na Sahih Muslim ya dan yi wani tsokaci kan ilimin hadisi kamar ilal Tirmidhi da yake ƙarshen aljami' dinsa wasu kuma zaka ga sun ambaci ilimin hadisin a wasu lokacin wallafe-wallafen su a warwatsa haka kamar Imam Shafi'i a cikin risala idan ka duba zaka ga ya wallafa wato ya rubuta wasu abubuwa da su da alaka da ilimin hadisi kamar khabarul wahid labarin hadisi na wanda ke mutum ɗaya ya ruwaito shi da kuma hujja wajen wato tabbatar da cewa ko da mutum ɗaya ya ruwaito abu daga manzo Allah to ya zama hujja addini za a yi hujja da shi ya kuma kawo sharadi na musalul tabi'i ya yi magana kan al-hadith al-munqati' da sauransu to kaga wannan duka a rarrabe yake wato a cikin wato a barbaje yake ba a tara shi a waje ɗaya ba amma wato a wallafa littafi wanda yake a ifradinsa a karɓar shi da wallafawa wato musamman saboda ilimin hadisi to abin da ya fi shahara a bakin malamai shine wanda ya fara yi shine al-allama ar-rama hurmazi wanda ya rasu 360 ya rubuta littafinsa al-muhaddith al-fasil bain ar-rawi wal-wa'i ila ya kada shi al-allama ar-rama hurmazi bai gangami ba yanda ka san dama sha din ilimi wani lokaci farko wanda yake ya fara rubutu kan abu to za ka samu wato akwai al-bada'iyya a cikin sa ana farko farkon stage ne babban mataki to bai iya gangama komai ba sannan kuma banda shi aka samu Abu Abdullah al-Hakim ya ru yayi wallafa littafi sa ulumul hadith wa kamiyatu ajnasihi shi ma nan yana nan duk ana an wallafa shi ana iya dubawa sannan banda shi banda Abu Abdullah al-Hakim akwai Abu Nu'aym al-Asbahani mai littafin hilya to yana da shi kuma da ya samu sai ya dauki littafin al-Hakim an-Naisabudi sai ya mishi mustakharaj wato ya bi wato tafarkin sa ya wallafa nashi littafin to amma kuma shi ma ya bar wasu abubuwa sannan kuma sai al-Hafiz al-Khatib al-Baghdadi zai wallafa littafin sa al-Kifaya a game da ilimin hadisin ya kuma wallafa al-Jami' li adabi shaykh was-sami' na ladabba na duwan dalibin hadisi sannan kuma ya danga bi kowane bangare na hadisi kowane bangare yana bi daya bayan daya yana wallafa littafi yana kuma haƙ bin diddigi yana tattarowa kusan gaskiyar magana wato samun ka samu wani bangare na ilimin hadisi da Imam Al-Khatib Al-Baghdadi bai wallafa ba yana da wato ba a cewa babu amma dai gaskiya yana da wahala kuma duk wanda suka zo bayan shi su zama iyali akan littafin sa kamar yadda Ibn Nuqta ke cewa je kullu man ansafa علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. دك وند ذي مكان سأدلتي يا سنتي ودك ما لما دك ما تو ما سئل من حديثي باين خطيب توكما وتويالي نأكلت تفنسا وتوأنت كرجلي أكلت تفنسا. قسكي الخطيب هاي وقولي قاري دقسكي وتو شي حافظني نقسكي. تو بند شيكم أكوي القاضي عياض السبتي الأندلسي. يعرف التلتاف على الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع عند الشيء أقول أبو حفص الميانجي يعرف ما لا يسع المحدث جهله ما لا يسع المحدث جهله سنكم سيوة الحافظ الفقي أبو عمرو عثمان بن الصلاح بن عبد الرحمن الشهرزوري شي ما يزوي ولا فالتاف سنجي أبو شهر دا المقدمة مقدمة ابن الصلاح wannan saboda ya tashi ya karantar a madrasatul ashrafiyya da take Damascus to sai ya wato tattace wannan ilimi din kuma ya dinga yin shiftan shi lokaci bayan lokaci yana shiftan sa wannan shiftan shi yasa za a ga kaga idan kana duba littafin za ka ga ba ya mishi tartiba mawdu'iyyan ba tartiba mawdu'iyyan mutajanisan ya zama in za a yi magana kan abu na farko to kar a dauko na biyar tukuna ya zama shike bi mu na farko a fara da na biyu da na uku da na huɗu ya zo a jere to zaka ga shi wato Ibn Salah didda wato littafi ne da aka tace kuma ina dadin karatu kware da gaske to amma kuma shi bai bi wannan tsarin ba wasu sun ce wata kila saboda lokacin da yake shiftan sa wasu bangare na dalibai sun saurari na farko wasu ji na biyu ba wanda wasu saurari na biyu ba su na farko ba to sai ya kyamaci ya sake zuwa da ya kara tsara shi ya bar shi kawai a haka amma da littafi ne wanda yake badi'un fi babihi salisun fi uslubihi wa kutiba lahu alqabul baina ma baina sharihin wa mukhtasirin wa muta'aqqibin wato aka duk wanda suka zo bayan shi kusan sun tsaya aka littafin sa wasu suka yi mashi sharhi wasu suka yi ikhtisari suka kamar sai Imam Nawawi suka wato takaita maka shi wani kuma ya danga bi yana dan bi inda yake ganin kamar malin ya samu zamiya sai ya daga masa gyara yana taqibi to wannan shine littafin da malin yake magana shi Ibn Hajar ke magana cewa fa inna tasanifa qad kafsurat wa busitat wa qtusirat cewa littafai an rubuta su kuma sun yawa game ilimin hadisi kuma wasu sun yi an sauƙaƙa su wasu kuma an takaita su to asali wannan kaga aikin malamin hadisi ne wato rubuta wani abu da yake da alakar ilimin hadisi wannan aikin malamin hadisi ne to bayan daga baya kaga zaka ga in kana bi zaka ga ayyamatul fiqh wal kalam wasu malaman usul fiqh da malaman mutakallimuna sun zo sun shiga su ma cikin wannan ilimi sai zama suna da magana suna ta cewa didda wato abin dogaro anan shine wato malaman hadisi ba wai wasu ba saboda su suke da tajriba suke da wato gogayya da ilimin kuma su ne suka yawo su suke da experience su suke mumarasan wato wannan labarai din hadisan su suke mumarasan shi saboda ka wato akwai bambanci tsakanin wato wanda yayi mumarasa da kuma wanda bai mumarasa ba kawai shi nazari yake fada nazari shine ya fada wani abu theory to su malaman hadisi sun san meye zai zama sun san wato yanda suke bambanci tsakanin an-nazariyat da at-tatbiqat su wadancan kuma galibi za ka ga wani lokaci su da kawo dai nazariyat a wasu abubuwa wata kila ma sai zama wato wajen dabba kashi su malaman hadisin ba gaske ba saboda haka zaka ga samu akwai yar bambanci tsakanin misali kamar mace Sheikh Nasir Albani da su Al-Allama Ahmad Shakir wanda suka danga mubarasan wannan ilimi wato a aikace a dabbake suke dabbaka shi da wanda su kuma ba aikin su kawai sai su suna kanta wannan kaidojin ilimin hadisi ilimin musalul hadis yayi kammala ne kawai idan mutun yana wato almiras wato yana exercising kansa wato yana horar da kansa yana yin shi aikace saboda shi ilimin hadisin ba kawai nazari bane ba nazari bane galibi nazariyatin ma wato mutum bai dabbaka ba zai iya fahimtan komai ba gaskiya kuma a cikin ilimin akwai abin da yake zama wani ilhami wani kinshi ya ubangiji ke ma mutum saboda tsabar da daidaiwa da yanayi da wani fahimta da Allah ta'ala ke bashi wanda idan ka ce yazo ya zauna a littafi guda daya yazo ya gaya maka da lafazi guda daya shi yayi ya fahimci wannan abin bi lafazin jami'in mani'in kafin shafin ba zai iya ba saboda akwai shi ilimi ne wasu kyawun da zaka ga gurgurdan yadda kake matsan shi kuma gurgurdan yadda zaka rika samu ilhami da kuma wato muwafaka wajen Allah ta'ala wato akwai bambanci tsakanin tabbas da ilmul hadith at-tatbiqi da kuma ilmul hadith an-nazari an-nazariyatin ayin zan su taimaka wajen at-tatbiqat din to amma dai duk wanda zai akan nazariyat baya yin tatbiqat to gaskiya ba zai fahimci komai ba zaka ga wasu su rika cewa ai Albani yayi kaza ba'da nuj'a fi kaza yayi kuskure waje kaza to amma su ba sa yin wannan ba sa shiga cikin ilimin su game yake faruwa to da haka ko wasu wani lokaci kuma musamman wasu ka'idojin bayan kan wuka bane wasu ka'idojin zaka ga samu bayan kan wuka bane bal wasu ma za ka ga ba malaman hadisi ne suka kawo ba mutakallimun da ahli a'immatul fiqhi wa usulul fiqhi su suka kawo wannan abubuwa kuma sun zama da tace wato kuma shi umda anan umda a wannan babin su shine malaman hadisi ba wai wasu ba su waɗannan kawai dai ana dai saboda tunda kasancewa wani abu ne da yake akwai hikima a ciki akwai kuma wani abu da yake theoretical abubuwa ne to babu laifi a saurari wani malami idan ya zo da wani magana za ka ga Abu Hanifa da sauran su Al-Ghazali da sauran su Imam Al-Juwayni da sauran su za ka ga waɗannan ba malaman hadisi bane kuma ba za a yi wani izina da magana su ba ga bishanin hadisi to in yasa a malaman hadisi to amma dai wani lokaci tunda sha'ayi na nazari da la'akari da lura wani lokaci akan kawo maganganun su musamman kuma daga baya su waɗannan sun zama malaman hadisi da suke bin wato tafarki na sha'ira da sauransu da kuma na kalam din nan to watakila wannan ya taimaka wajen aka daga kawo maganganun su ba har ya zama ce ga wani lokaci maganan tasu ta zo ta tana nima mata ta fi shahara akan maganar su aka salin malaman hadisin ba kuma aka kamata ya zama ba na'am mala ce fasalani ba'd al-ikhwani an ulqis lahum al-muhimma min dhalika yace daga cikin yanwa ya tambaye ni in rairayo abin da yake muhimmi a daga cikin wannan ilimi alan abinda a ciki wato akwai abin wani ishara da cewa ya kamata a dinga wato tawjihin duk wasu tambayoyi da wasu bukatu da ake bukata daga malamai manya wanda suke kafafuwa ilimi wanda za su iya wato kawo wasu abubuwa da zai zama al'umma ya magance ma al'umma wani kishirwan su to ya kamata a duka zuwa ana tambayar su ana cewa ku wallafa littafi wannan babu laifi za a ce malam wani zo ka wallafa littafi kan babi na kaza saboda akwai banna ko kuma zo kai magana akan kaza ko zo kai lacca akan kaza ka ga yace fasalani ba'd ikhwani an ulqis lakum almuhimma min dhalika wannan kuma ba farau ba za ga da yawa malabai wani lokaci tambayar su ake su wallafa littafi tambayar su suke ake su wallafa littafi wannan suna ce ta malamai da kuma daliban ilimi sannan anan kaga malam yayi magana cewa an ulqis lahum almuhimma min dhalika wato rairayo wa yake zai ambato kai abin da yake muhimmi ne ba wai a dunkule ba wai komi da komi ne zai baka ba wato a zai baka wani abu ne sai ya zama wato kamar wata tosila wata wani abin da zai riga haskawa ga dalibi mai hazaka ya fahimci asalin ilimin yanda yake wanda na gane ilimin hadisi idan an karanta shi to gaskiyar magana fahimtansa yana cikin wato mudiyada ya shiga ilimin kai tsaye shi ma ya rika gane me malamai ke magana ya rika ne yaran su baka ba zai karanta wato wadannan nazariyatin sai zama huwa fi falak wa immatul hadith fi falkin akhar malai ce fa ajabtuhu ila su'alihi raja'a lindiraji fi tilka al-masalik sai na amsa wato wannan bukata ta sa saboda ina wato kwadayin in shiga wannan mashiga wato in shiga cikin adadin masu wanda zasu kawallafa littafi akan wannan wato ilimi na hadisi raja'al indi raja'i raja'ad dukhuli fi tilka almasalik ay fi tilka alturuq wato shi ma ya shiga fi idad almusannifin fi ya shiga cikin wadanda suka wallafa wani abu gami da ilimin hadisi shi ma sai ma da ce fa aqulu to sai na ce al khabaru imma an yakuna lahu turuq labari duk wani abin da ke labari ne ka bai kace hadisi anan ba saboda ya zama ya al'am ya zama wato ya fi ya hada hadisin da wanda ma ba hadisi ba hadisi misali mu ce daga manzon Allah al khabar misali mu ce daga manzon Allah kuma ko daga wani sa to sai ya ambayi al khabar din saboda ya zama wato ya fi gangamewa ce imma an yakuna lahu turuq ko dai ya zama wannan ilimi wannan shi labarin yana da hanyoyi da yazo yana da hanyoyi da ya zo mana jumhurin malamai su a wajen su malaman hadisi nake magana anan sun suka ce al-khabar da al-hadith din ma'anan su daya za ka sani cewa hadathana wani lokaci sai akhbarana wani lokaci sai anba'ana wannan da wajen malaman hadisi al-mutaqaddimuna wannan din ma'anan su daya jidda amma daga baya wannan ya zo ya za ka ga wato mutaakhirin sun zo sun rarrabe amma dai wannan shine abin da yake akwai to dan rarrabe wanda aka yi shine wanda shi ma wannan التفريق ني الاغلبي شين اتي الخبر يشمل المرفوعات والموقوفات وجميع الاثار والحديث اغلبه من المرفوع وانا اغلبي يعني شي باوي ابن با تي كمان الخبر لاباري شين وين دكي اكو مرفوع اي اكو موقوفاي daga manzon Allah ce manzon Allah ya ce ko a ce sahabi ya ce ko ka wani athari daga wani daga cikin magabata shi kuma hadisi sai zama yana magana marfu'i ne akwai hadisi ana magana manzon Allah wannan kamar yana fada wannan aglabi ne wannan aglabiya ne ba wai abu ne ba in ba haka ba yau wani lokaci suna wato itlaqin khabar suna da mun hadisi sai itlaqin hadisi suna da mun khabar ko kuma sai itlaqin wato al'athar ma suna rufin duka din saboda haka kan wannan ra'ayi cewa al-khabar shine wanda ya hada wato hadisai da wato abin da aka rubuta daga sahabbai da abin da aka rubuta daga tabi'i to sai zama ka kowane hadisi khabar ne amma ba kowane khabar bane hadisi wannan kaga wannan istilahin kenan da nace maka su al-mutaqaddimuna su ba sa rarrabewa malaci al-khabaru ma yakuna lahu turuqun bila adadin mu'ayyan aw ma hasan bima fawqa al-ithnayn aw bihima aw bi wahid nan malai ya faɗa abubuwa guda ku ce labari ko dai zama yana da wasu hanyoyi da yazo maka da adadi masu yawa ta hanyar gangan ko ta gangami aka suka karwaci wannan wato abinda ake ruwaitowa din ba tare da wato an ce da adadi wasu adadi wato kayyadaje ba amma dai ya zo jama'a ce jama'a ne suka ruwaito da adadi masu yawa ko kuma ya zama a'a ma hasin bima fawqa al-ithnayn sai ya zama wato wanda suka ruwaito wannan labari din sun daga uku zuwa abinda ya sama abinda ya wuce guda biyu aw bihima ko kuma ya zama a mutane biyu ne suka ruwaito aw bi wahid ko ya zama mutum ɗaya ne ya ruwaito kaga anan inda at-turuq yana da at-turuq yana da al-asanid shine a ce wane daga Abu Huraira daga manzon Allah misali to wannan shine at-turuq kuma su dai wato ake kira al-asanid isnadi wannan silsila din ko silsilatul wasifat zuwa ga tilin zuwa ga labarin nan kaga mallan ya baka wato abu guda kamar guda hudu na farko yake cewa wato za a iya samun wato jama'a su ruwaito amma jama'a masu yawa su ruwaito yace bila adadin mu'ayyan ba tare da an ce ga adadi ba a samu dai jama'a da su ruwaito wannan hadisi din masu yawa ta hanyar ganganku to wannan kaga kismi ɗaya kenan wannan bangare ɗaya kenan farkon wato bangare ɗaya da malai faɗa kenan sai bangare na biyu ya zama labarin hanyar da aka tabbata da labarin yazo wato mutane uku ne ko abinda suka fi uku suka ruwaito kaga shine yace aw ma hasan bima fawqa al-ithnayn mutane kaman uku zuwa abinda ya wuce guda uku kaga shi ma wannan kismi na uku kuma shine aw bihima wato mutane guda biyu su ruwaice shi kaga wannan shi ma kismi ne ko kuma aw bi wahid ko mutum daya ruwaice shi wahidun fardun kenan kaga wannan shi ma kismi ne kaga anan muna da wato kashe-kashe guda hudu na wato labarai idan mun yi lura da hanyar tabbatar labaran hanyin isnadojin da suka tabbata wajen labarin ko dai zama jama'a suka ruwaito jama'a ta hanyar gangan ku ko kuma ya zama wanda suka ruwaito sun wuce uku zuwa abin da bi amma bai kai ta wato ni ba ko kuma ya zama da mutane biyu ne suka ruwaito ko kuma ya zama da wato mutum ɗaya ne ya ruwaito wannan abuwa baya wato abuwan nan guda hudu malaje fal awwal al mutawatir al mufid lil ilm al yaqini bi shurutihi yace na farko shine ake kiran shi al mutawatir wanda ya zo ta hanyar gangan ku wanda ke fa'idantar da ilimi ilmi yaqini al yaqini al daruri da sharadin sa al mutawatir shine wanda adadi da yawa da yawa suka ruwaito jam'un ghafir amma bila adadin muayyan kamar yadda malai ya fada kuma adadin ya zama tuhilul ala tawaddahu ma'al kadhib zama al'adance ba zai yi a ce wannan sun yi itibaji akan kariya ba wato a samu adadin jama'a dai sun ruwaito kuma idan aka tsaya aka lura to zai zama ba zai yi a ce mutanen nan duka sun yi kariya ba ko sun yi kuskure wannan adadin da suka ruwaito duka suka fada abu daya to ya kora a ce sun yi kariya kuma ya kora a ce sun yi kuskure as-sahih a maganar malamai ba su da adadi tawatur bai da wani adadi da ake kebance shi da shi wasu suna kebance shi su ce guda hudu wasu ce biyar wasu ce bakwai wasu ce sha biyu wasu ce arba'in wasu ce saba'in duk wannan wato kebance wani babu wani dalili a kansa kawai dai abin da ake nema shine a samu adadi da za a aminta da su ta yanda wannan adadin zai kore halaccin a sami wato ƙarya wato ya sami wato halacin a ce sun yi wa ittifaki ne wajen fadan wannan magana ɗaya ya gaya ma wani a'a babu wannan sannan kuma amintu akan cewa ba za su iya yin kuskure ba ce duka sun yi kuskure zai wahala hankali ba zai dauka ba kuma na biyu shine wato kowanne tabaka na isnadin a sami wato wannan adadin misali idan ka ce wato Abubakar ya ji daga Umar Umar ya ji daga Uthman Uthman ya ji daga Ali to Abubakar din nan ba sai zan ba shi kade bane akwai mutane da yawa da suka tare da Abubakar wajen abin da yaji daga Umar Umar shi ba daya bane sai zan mutane da yawa ne azuri masu yawa wanda suka tare da shi suka ruwaito a wajen Uthman Uthman shi ma mutane da yawa ne suka tare da shi suka ji daga wajen Ali to kaga wannan shine ake kira al-mutawatir to shi al-mutawatir din ya kasu zuwa ga lafzi da ma'anawi lafzi shine mattafaqa lafdan wa ma'nan shine da aka samu ittifaqi a lafazinsa da kuma ma'anansa nan lafazinsa da muna maganan wai zai zama kobo da kobo lafazin ba wasu haka suke fada amma dai za ka ga wannan zai wahala a iya samun sa nan muna maganan mattafaqa lafdan wa ma'nan walau bil muradafat walau bil muradafat ko da muradafat ne ya zama an samu ma'anansu daya amma dai kusan wato lafazin idi ne kamar lafazin jalasa da aljulus da alqu'ud kaga da kusan lafazi ne kamar qama nahaba to wannan da ana iya samu ba za a ce wai wannan ya sa amsha lafazi ba bala an sa amsha lafazi ba amma a ce wai dole sai in yace jalasa shi wace marawin kai ma sai kace jalasa wannan zai yi wuya ko ma kace ba zai wahala a same shi wata kila wannan shine abin da shi Ibn Hibban yake cewa to wannan abin ma anya ma za a iya samu a ce an samu wani mutawatir lafzan watakila shi abin da yake magana kenan saboda in ka duba za ka ga ba zai amma idan muka ce za a samu lafazin koda da taraduf ne zama wato kai ka amfani da jalasa ni kuma ni amfani da qa'ada kai ka amfani da qama ni amfani da nahaba wannan da babu laifi ba zai sa a ce wato wani in ba lafazi ne ba shi din misalin hadisi yake mutawatiri lafzan shine kaman man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar ai wannan hadisi an san sahabbai ana cewa sun kai 70 ko ma fi da suka ruwaci wannan hadisi ta to kaga an same shi ta hanyar gangami ne ta hanyar gangami suka to ko shi kanshi wannan hadisin wannan man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar za ga dai yazo da lafzza da dayan baya kura dayan kai hadisi kuma ya kuya cin kuma shi ma wannan a cin asayi hadisin Ali yace man kazaba alayya falyalijin nara kaga wannan shi ma lafazi ne amma bai saka ce man kazaba alayya muta'ammidan ba dai yake da man kazaba alayya falyalijin nara ba falita ba wa maq'adahu minan nar shine dai falyalijin nara to kuma akwai man yaqul alayya ma lam aqul falita ba wa maq'adahu minan nar da sauran lafuza da hadisin yazo to wannan shi kansa ba zai zama wato ya kore a ce shi ma da lafazin bane zama lafzan da ma'anan ba zai kusa a kora wannan ba saboda lafazin wannan shine dai shine dai in ka duba zaka ba wani ba wani bambanci illa dai na gabatar kai kuma ka jinkirtar ni kuma na matso kai kuma ka dan nisantar wannan da babu duk babu lafi al-ma'nawi shine wanda kuma zai samu sun yi ittifaqi a ma'ana amma wata kila kowane hadisi idan ka dauka ya zo yana magana ne kan wani kan wata matsala guda daya ba irin waccan irin matsalan da dayan hadisin ke magana ba kaman hadisi na wato yake magana kan tashin kiyama zaka yi samu matsala yayin magana kan tashin kiyama a wannan hadisin abin da yake magana a wannan hadisin daban sai a zama wannan hadisin da yake magana kan tashin kiyama kuma amma idan ka duba zaka ga sun sabani ta fuskan asalin sakon amma dai kuma sun ishtiraki sun tarayya wajen tabbatar da wato shi ta kanta tashin kiyama din haka al-khawb wato tafkin al-kawthara ko kuma tafkin manzon Allah ma baki da zaka ga wato hadisai da yawa sun zo ta hanyar gangan ku sun fada sun kawo wannan ma'ana haka nuzulul Isa saukarwa annabi Isa sakowar shi daga ƙarshen zamani shi ma hadisai sun gangami wajen wato cewa lalle zai sako haka ash-shafa'a ceto haka ru'ya ganin Allah ta'ala waɗannan duka wato sun zo ta hanyar hadisai da dama ta bi majmu'iha idan hanyar in ka da su duka zaka ce to wannan yayi tawaturi daga manzon Allah tawaturan ma'nawiyyan cewa lalle wato ceto wato dan tashin kiyama saukar annabi Isa duka wannan sun tabbata to shi lafshi wato al-mutawatir yana da wato sharadai da malamai ke bayarwa na farko dai a samu al-kathara a samu cewa adadi jama'a ne da yawa suka ruwato ba wai mutum daya ba kuma a samu wannan jama'a din sun zama an same su a kowane dabaka na isnadin ce fulan to a samu fulan din nan da ya ji an fulan shi ma a samu wani ya ce fulan irin wannan dai kowace dabaka kowace wato gaba na isnadin aka tafi to a samu mutane da yawa ne suka ruwaito ba ana magana wai kar su kara ba kar su kara adadin ruwa marwaitan ba a zama dai wannan adadin na nan minimum din yana nan mafi karancin yana nan amma aka samu mafi akasari to wannan mashi aka fi nema ai saboda ai ana bukatan wato kamala ne to kuma dai yanda yake suka kare yawa sun kara kamala ba ba ana min wayan mutane goma ne ko wace dabaka ba ko 20 ne ko wace dabaka ba a ce ko dai 20 in ba ka bi zama mutawatir ba ai idan aka samu 20 a dabakan farko dabaka ta biyu aka samu 30 dabaka ta gaba aka samu 15 to wannan duka har yanzu ya shi yana cikin wato wannan ma'ana ta al-kasara din lalle wato yana da ma'ana ta wannan gangami din sannan kuma a samu adadin da ya zama al'adance ba zai yi a ce sun yi ƙarya ba kuma ya zama labarin da suke tikewa zuwa gare shi labari ne hissi kamar ko ya zama al-mashhur ko al-masmu' al-mashhur shine kamar yace na gani na halarta ra'aitu kace misali ce ra'aitu akhaftu na rike hannunsa ko rafaqtu misali yace na bi bayansa wannan kaga shine al-mashhud ne wato wannan wani abu ne ya halarce da shi wanda ke ruwaita abin ya halarce abin ko kuma zama al-masmu' wani abu ne da yaji yace sami'tu naji ko haddathani fulan wani ya labatar da ni ya bani hadisi ko akhbarani anan ba ana maganan so kaga ba nan abin da suke kawo wannan saboda kai zama kai ka shigar da abin da suke cewa tawaturul aqli zama yayi gangami daga amma kuma al-aqli ne kawai wani binciken su ne da wani abin da suka yi suke ganin haka suka fahimta kawai suke fada a ya zama ka gani ne ko ka ji ba wai kamar yadda su falasifa suke cewa kamar qidabul alam da sauransu cewa duniya ba ta da farko kaga wannan tawaturin shi ma ya a wajen su kusan karni bayan karni haka suke ta maimaitawa kamar yanzu masu cewa wato asalin dan adam biri ne kaga wanda wato tawaturi ne a wajen su amma ba tawaturin da suka gani ba ko suka saurara wannan tawaturin da suke tsammanin haka ilimin yake haka suka bincike suka gano su a nasu fahimtar da kuma gano ma ba daidai ne ba to amma wannan sai zama tawatur ne al-aqli ba wai tawatur al-hissi ba tawatur al-hissi shine alladhi yatadammanu al-mushahada was-sama' al-mushahada shi kamar ce ra'aitu akhaftu rafaqtu irin wannan ce na gani na ji da ni akai ina ji ina gani akai ya fada kaza kuma yace sami'tu naji ko yace haddathani fulan ya bani hadisi yace akhbarani ya ban labari to wannan shikenan kuma na hudu sai zama wato ya labarin ya ifatul ilmi al-yaqini al-daruri ya zama ya fa'idantar da ilimi na yaqini larurin ilimi wanda ta yanda wato za a wadatu da shi gabarin ma sai ka san wato isnadin wanda suka amincin wanda suka rubuta labarin wato akwai labari idan yayi gangamin yayi yawa zaka ga baka bukatan ma sai ka ce wato su ayi amintattu shi yasa daga wannan tanan ne wasu malamai suke cewa wato kaga anan muna da sharadi guda biyu da al-kafara da al-adat sai ma da al-intihaa al-khabar ila al-hissi sanakon ifaratul ilmi al-yaqini ad-daruri to daga nan ne kuma anan wasu malamai suke cewa shi ilmin wato shi wato al-hadith al-mutawatir shi ba mai da alaka da ilmin sanadi saboda da bambance ingancin hadisi da wanda ba ingantacce ba to duk da wannan akwai yana da wani wato haddi na nazari akwai haka din haka abin yake amma ba wai yana nuna kun ba su malaman hadisi ba wajen su za a koma wajen sanin cewa wannan yayi tawaturi ko bai tawaturi ba duk da haka wajen su za a koma ba wai amma su a radin a wajen malaman hadisi su ma ba su da daman yanzu misali su tsaya suna kokwantan abin da zo da tawaturi su ce ko ya inganta ko bai inganta ba babu wani wanda yake zai iya wato rauna na hadisi da yazo ta tawatur a wannan siffa da muka gaya maka ballin yace zai inkarin wannan ma to kaman zai fita musulunci to kaga anan tunda wato mutane da yawa ne suka ruwaito ba da adadi da yawa da ba zai yi aka ce sun yi kuskure ko sun yi ƙarya ba to shi ko ilimin isnadi yana san dama ya gano maka inda akai kuskure ne ko inda akai ƙarya to kaga shi yasa su malama suke cewa to shi hadisi mutawatiri kusan bai shiga inda ake yawan bukatan sa ba a ilimin wato isnadi ilimin isnadi yafi akan wato hadisi mashhuri mustafidi al-gharib al-aziz da sauransu wato khabarul ahad kaman da ake dinkule su a fada to sai malaci athani al-mashhur wa huwa al-mustafid ala ra'yin yace to sai na biyu shine wato al-mashhur shine kuma wato al-mustafid al-mashhur al-mustafid kusan ma'anan su daya a ra'a wani ra'ayi na malamai al-mashhur ashi wato maganan malam ibn hajar al-hafiz shine yake cewa wato wadanda mutane uku suka ruwaito ko suka wuce uku a kowace dabaka amma dai bai kai mataki na tawatur ba to wannan gaskiya shi istilahi ne wanda shi al-hafiz shine ya zaba wannan abin da ya zaba kenan kuma ka iya cewa ma dai shi ya kawo wannan din amma malamai gabanin sa irin su ibn manda shi abin da ya zaba kuma da yawa da wasu malamai suka bi shi kamar ibn tahir al-maqdisi mai shurutul a'imma ibn salah an-nawawi ibn kathir sauran malamai da suka zo kafin ibn hajar su cewa suke al-mashhur shine wanda mutane hudu ko abin da ya wuce mutane hudu suka ruwaito shi in ba haka ba in uku ne ko biyu to ya zama al-ghalib kenan amma idan ya kai hudu biyar shida goma haka to ya zama al-mashhur wannan shine wato al-mashhur a wajen waɗannan malamai amma shi ibn hajar sai ya rage daya yace a al-mashhur shine wanda yake mutane mutum uku ko abin da yafi uku ya ruwaito bambancin kadan ne amma dai akwai dan bambancin ibn manda shi an ce shine ya faɗi wannan maganan kuma da yawa malamai suka mara masa baya amma shi ibn hajar sai yazo ya saba masa alai halin ne babu wani matsala akan wannan wato bayan bani alai shay to wannan shine wato al-mashhur al-istilahi da wajen malaman hadisi suka ce al-mashhur to wannan haka suke magana amma wani lokaci akan fadi wato a ce kaza a siffan sa shi da shuhura a yare duk da kuma yana zuwa a yaren malaman hadisin shi ma amma ba suna nufin wato ashura a wannan istilahin da na gaya maka ba yana maganan shuhura a harshe kawai ba tare da wato duba da ya inganta ko bai inganta ba bal man lokaci ma kaza mawdu'i ya kaza hadisi ne na ƙarya ya shahara amma dai ba suna maganan ce sun cika ce ya shahara ba suna maganan mutane uku ne ko biyu ko hudu ko goma suka rawaita hadisin ba kamar hadisin hubbul watan min al-iman kaga hadisi ne mawdu'i ya shahara bakin masu fada kamar hadisin da sufaye suke wato hujja da shi tawassalu bi jahi wato ku tawassuli da jahi na mazala ya cika ce ya fada haka wannan ma duka wannan hadisin guda biyu duka su ƙarya haka mazala ba masu da isnadi ba bal ba za ka taba samu ma a ruwaice shi a cikin wani littafi na malaman hadisi ba amma dai kaga ya shahara mala yace wa huwa al-mustafid ala ra'yin shi hadisi al-mashhur shine ja al-mustafid a wani ra'ayin wasu malamai wannan shine da yawa da malamai suka furin jayar ba wasu suka ce al-mustafid shine yana dan sama da mashhur dan kadan wato jama'a ne suke ruwaito shi amma ba su kai matakin tawatur ba amma sun wuce mataki na mashhur to wannan ra'ayi ne dai kuma shi ma dai bai da wani tasiri cancan to sai malaci al-thalith na uku al-aziz wato al-hadisi al-aziz walaysa shartan lis-sahih khilafan liman za'am shi al-aziz innan ba sharri ne hadisi ingantacce ba sabanin wanda ya riya cewa sharri ne ingantacce al-aziz azaban shi al-hafiz ibn hajar shine wato hadisin da mutane biyu suka ruwaice shi a kowace dabaka na isnadi mutane biyu ko abinda suka wuce mutane biyu abubuwan abinda suka wuce mutane biyu sune mashhur to shi wai ibn manda kamar da na ga maka da wasu daga cikin wato malamai su sun zaba cewa al-aziz shine marwi yuthnani aw thalatha mutane biyu ko uku suka ruwaice shi kaga sun saba ibn hajar shine cewa mutane biyu su kuma suka ce mutane biyu ko uku ma to zai zama hadisi ne aziz sai ya kai hudu sanan zai je mashhur shi kuma ma shi wato al-khatib a cikin al-kifaya shi bai abbara shi ma da adadi ba kawai yace jama'a ne kawai su rubaito amma ba su kai haddi na shuhura ba kuma ba su kai haddi na wato tawatur ba to al-aziz ko dai zama daga azza ya azzu shi wannan lafazin al-aziz in bai zama daga wannan aka suka samu shi zama yana nufin al-quwwatu wa at-ta'yit zama wato karfi karfafawa zama an karfafa mutum wani rawi idan rawaito wani hadisi shi dai ne sai ya samu wani ya karfafe shi sai ya zama wato kamar ya samu wato karfafawa daga shi wannan rawin da ya biyo shi ma ya rawaito kaga wannan shine kamar a cikin sautu yasin Allah ta'ala ke cewa idh arsalna ilayhim ithnayn fa'azzazna bi thalith to wannan sai ya zama wato azza ya azzu shi daga naka sama al-aziz wanzu kace al-aziz daga azza ya izu ne da bi kasr al-ayn sai ya zama shine an-nadir al-qalil ya zama wanda yake ba a cika samun sa ba wanda yake wato shi ruwaya sa bata shahara ba da dama mun da ruwato shi ɗaya ne ko shi biyu ko shi biyu ne ko uku kaga ai ruwayan tashi bata shahara ba kawai shi mutum uku hadisi da ya zama mutum uku kawai suka ruwato to zaka gani ai in ba a wajen su uku ba to waye zai san shi ba za a san shi ba to wannan shine wato suka ce daga nan aka same shi da yawa malaman hadisi din suka amfani da lafazin al-aziz din nan suna nufin wato najir riwaya ko qalilur riwaya kamar su ce fulan ma azizur riwaya kamar da zaka samu ibnu adi da cikin al-kamil da wasu daga cikin malamai na hadisi da yawa zaka suna amfani da lafazin al-aziz suna nufin wato shi wato adadin ruwayan sa kadan ce amma dai anan al-aziz da istilahin malaman hadisi anan na mutsalul hadith in suka ce al-aziz suna magana abinda mutane biyu ko kuma mutane uku a ra'ayin su ibnu manda suka ruwaito a kowane dabaka kaga dai basu kai haddi na ashhura ba basu kai haddi na hadisi na al-mashhur ba al-ibnu hajar yake cewa ba sharadi ne na aziz ba sharadi ne na hadisi ingantacce ba khilafan liman za'am sabani wanda ya riya haka shine Abu Ali Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Jubai wannan ba mu'tazila to ai kaga daga nan shi nake ishara cewa duk wannan wazuwa sun zo sun shiga suna da wata cewa ilimin hadisi to shi kuma ilimin hadisi ya kamata ya zama umda ababin su ne manyan malaman hadisin ba wai irin waɗannan ƴan taratsin ba su wannan shi wannan ma da shi kan hadisin bai dame shi ba kaga wai kuma shi ma yana ta cewa a wurin to shine dai Imam Ibn Hajar ke musharadi cewa hadisi aziz ba wai sharadi ne na inganci ba wallo kuma wannan shi aya fili yake ba baka bukatar ma kai mishi wani raddi daga jin ma daga inda ya fito ka san wannan shi ba wannan bane Ibn Hajar yake cewa ar-rabi' al-gharib shine wato al-gharib daga al-ghurba zama ma rawahu rawin faqat shine wanda rawi ne guda ɗaya kawai aka samu ya ruwaito kila kowace dabaka ta isnadin ka samu rawi ne kawai guda ɗaya ya ruwaito ana kiran shi al-fard al-gharib ana kiran shi al-fard duk da wani lokaci zaka ga galibi in aka ce gharib to ana maganan su ana alakanta shi da suna ana raba shi da suna a ce hadha sunan hadisin shi kansa sai a ce hadha hadithun gharib kamar yadda zaka ji wato wannan ya shahara a cikin wato littafin al-jami' at-tirmidhi ya ce hadha hadithun gharib to in yace hadisin gharib shi anan wani yana nufin hadisi kamar yana raunar hadisin in kuma aka ce al-fard galibi zaka ji an ce tafarrada bihi fulan ya ka zo da siga ta fa'idi ne ba siga ta suna ba tafarrada bihi fulan haka galibi yake zuwa amma dai al-gharib shi ne dai al-fard din babu wani bambanci Ibn Hajar yake cewa kullu hasi wal awwali ahadun, yace dukkan waɗannan abin da muka faɗa in ba na farko ba, wato mutawatir kenan, dukkan su ana kiransu khabarul ahad. Khabarul ahad wato an fi buƙatan aikin malaman hadisi a kan su, saboda su din suna buƙatan a bincike su, a banka da komi a yi bincike na keke da keke wajen a ga menene ya tabbata, me bai tabbata ba, saboda a ciki akwai halaccin za a iya samun ƙarya, akwai yiwuwan kuma za a iya samun kuskure. To matukar ko akwai wannan, to anan ne kuma aka fi buƙatan aikin malaman alimin hadisi. Amma hadisi da ya tawaturi kaga ba cika buƙatan aikinsa ba kamar yadda ake buƙata a cikin khabarul ahad, tunda shi a can wato ba zai yi ma ka ce sun yi ƙarya ba, ba zai yi kuma ka ce ma sun yi kuskure ba. Shi kuma dama ilimin hadisi, matsalolin hadisi a yin shi ne saboda a kiyaye wato hadisai, a san ƙa'idoji da za a bi wajen tantance hadisi ingantacce wanda ba ingantacce ba. Mala yake cewa wa fi hal maqbul wal mardut li tawaqquf al istidlal biha ala al bahth an ahwal ruwatiha dun al awwal, yace wa fi hal maqbul wal mardut, a cikin khabar al ahad ne ake samun hadisi wanda yake karbabe dan da yake ba karbabe ba. Li tawaqquf al istidlal biha ala al bahth an ahwal ruwatiha, saboda sanin ingancin ruwayan ko rashin ingancinta ya dogara ne da binciken wato halin wanda suka ruwaito hadisin dun al awwal, amma ba na farko ba. Yana magana ba wai mutawatir din ba, mutawatir kaga ba dole sai ka, saboda ya riga ya zo maka ta hanyoyi da ba zai yi maka ce ma kuskure bane ko ƙarya akai. Amma shi hadisi al ahad tun daga al mashhurul mustafid, daga al aziz da kuma al gharib, shi wato a kafa hujja da shi ya dogara ne akan ingancin mutanen da suka ruwaito hadisin. To kaga wannan kuma ya dogara ne da wato zawul khibrati was sina'a, wanda suka san ilimin hadisin su ne suke iya wato bincikan ilimin isnadi, su san kaza ya inganta kaza bai inganta ba, su suke wannan aikin su ne kadai, ba aiki ne na wani jigari ba. Malai cewa qad yaqa'u fiha ma yufidu al-ilm an-nazari bil qara'in ala al-muqtar, yace kuma al-khabar al-ahad nan wani lokaci suna iya fa'idantar da ilimi, wato ya zama ilimi ne da na yaqini, ba za ka iya cewa kuskure ba ne an-nazari, amma ta hanyar bincike bil qara'in al-muqtar, ta hanyar bincike da la'akari bil qara'in, amma haka zai tabbata ne na samu su karina da ya nuna cewa lallai babu kuskure a wannan hadisi ne ingantacce. Al-muqtar wato wannan shine zabin wato malami masu bin diddigi. Al-mutawatir shi abin da ke fahimtarwa shine al-ilmul yaqini, ilmul yaqini shine wa ilimin da kawai ga sha ido kana ganin sa, in ka ce babu shi kamar sai zama mukabaratu lil hissi ne, kamar wato tsabagen wato kifadi ne, ka ce babu zai zama kama mutum ya ba masu hankali dariyan kansa. Amma shi khabarul ahad yana fa'idantar da al-ilmun nazari ne, al-ilmun nazari shine al-bahthi, ilimi wanda sai an bincika an tabbatar babu kuskure, to da wasu qara'in, da wasu wato wasu alamomi da ake iya gane fahimtar haka. Shi wato idan mutum ce bai da shi ba, farko al'amari ba za a ce masa yayi mukabara lil waqi' ba, amma dai zai zama ya fita daga wato magana ta masanan wannan babu. A nan kaga ana magana kuma malaman hadisi, yanda ba zai iya fita daga abinda malaman lafiya kamar likitoci suka faɗa ba, in ya fita daga maganar su to ya fita daga wato al-ilmun nazari, ya fita daga wani ilimi da suka bincike suka gano haka yake, haka ba zai iya fita daga maganar malaman hadisi ba. To khabarul ahad yana fa'idantar da ilimi ne an-nazari al-bahthi, ilimi wanda yake su malaman hadisin da suka bincike suka tabbatar cewa babu wani kuskure a cikinsa, wato ilimi ne da yake tabbas haka yake, kuma tabbas haka aka samo shi daga manzon Allah. To kaga anan abinda Ibn Hajar ke sanya faɗa mana, ce adadi ba shine kawai dalili na farko, dalili guda ɗaya da yake fa'idantar da cewa hadisin ingantacce ne, tabbas manzon Allah ya faɗe shi. Ba misali cewa wato yawan marwaitan sun yi yawa, ko da kafirai ne kamar da Ibn Taymiyyah ke cewa shi kansa wannan zai iya fahimtar da ilimi, da kafirai duk su baka labarin cewa kaza ya faru a lokaci kaza, mun gani ko mun ji, to wannan zai wato adadi su gangami su faɗa maka wannan, ko da kafirai ne ba dole ka yarda, balle kuma ya zama wanda suka gaya maka malamai na addini kuma masana sun san abin da suke yi, kuma da adadi masu gangan ko yin wannan, to kaga ba zai wuya ka mutum iya cewa sun yi kuskure. To amma wani lokaci abinda kamar Ibn Taymiyyah ke faɗa, ita wani lokaci yakan zama hadisin ya ta fa'idantar da shi ma ilimi, al-ilmun nazari kenan nan yake magana ko da khabarul ahad ne sai a wato gazgata labarin da mutum biyu ya bayar ko da mutane guda 10 makareta ko watsatsu wanda ba su da addini ba su da hadda sun saba musu aka samu mutane biyu su kuma sun rawaito shi a daidai to wannan shi ma yana fa'idantar da ilimi yanzu samu kaman Malik da Athauri sun rawaito hadisi daga Yahya ibn Sa'id al-Ansari sai aka samu su watsatsu su kuma sun ba su rawaito hadisin sun saba musu to ko sun saba ko 20 ne suka saba musu ba za a tsaya a sarari waɗannan ba saboda su wato Malik da Sufyan al-Thauri su rawaito hadisi daga Yahya ibn Sa'id al-Ansari wanda dole amsa ko da su din wato aka yi cewa al'adan ci za su iya yin kuskure to amma tunda aka bincika aka ga cewa su suna da addini sannan kuma kafafu ne a harkar nan ba wai labubo ne ba kowa ya san su to tabbas in suka rawaito hadisi wanda wajen malaman hadisi su wannan yakan fa'idantar da ilimi amma ilimi ba al-yaqini ba al-ilmi nan al-ilmu an-nazari al-bahthi saboda kasancewan sun san waɗannan malaman wato ɗaya ne cikin 10 ko 1000 ma ko 100 kuskuren da suke samu aka suka rawaito hadisi aka bincika aka ji ba wani alaban kuskure to kawai a amsa kuma za a tabbatar cewa hadisin nan ingantacce ne za kuma a rantse da Allah cewa wallahi tallahi manzo Allah ya faɗa to wannan shine abinda shi Ibn Hajar ke faɗa wani lokaci ana iya samu ya zama wani labari mutum biyu suka bayar da labarin amma kuma za a fahimci al'ada ba zai yiwuwa shi ittifaki a ce sun bambanta a wuri kaza shi yana wata nahiyan wancan na wata nahiyan kuma suka faɗi labarin nan iri ɗaya to wannan shi ma hadisi ne wannan kaga labari ne zai tabbatar da cewa tabbatacce ne wani lokaci ma yakan zama wato khabar wahid ne labari na mutum daya tilo zai ruwaito amma saboda wato shi wanda ya ruwaito an san amanarsa an san addininsa an san wato zakakuri ne a harkan shi a wannan harkan kowa ya sallama masa shi ma kuma sai ya amshi hadisin nasa kamar hadisin namal amalu bin niyyat hadisin namal amalu bin niyyat zaka ji zaka ya Yahya ibn Sa'id al-Ansari yake rubutawa daga Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi yake rubutawa daga Alqama ibn Waqqas al-Layfi Alqama yake rubutawa daga Umar daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan yana daga cikin hadisai gharibul akhbar hadisai ne wanda suka zo ta hanyar tilo ta hanyar daya zaka kowa da daya yanzu Umar al'ada ya halatta a ce yayi kuskure shi Alqama ya halatta al'ada zai halatta a ce yayi kuskure misali shi Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi ya halatta a ce yayi kuskure Yahya ibn Sa'id al-Ansari malaman hadisi bayan sun keke su sun fahimci inda labarin yake to su anan ba su da shakka cewa lalle manzo Allah ya faɗa wannan haka za su iya rantsewa su ce wallahi tallahi manzo Allah ce namal amalu bin niyyati wannan kaga wato sai zama hasal al-ilm bi sihhatihi bi i'tibari diyanati rawihi wa dhabtihi anan ya habibi sayyid al-ansari kafaffe ne a harka Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi kafaffe ne a harka shi kansa wato Alqama kafaffe ne balle kuma Umar dan Khattab kuma yayi ma ce sami'tu saboda haka a wajen malaman hadisi shi wannan hadisi ne tabbatacce wato da ya tabbata sun tabbatar manzo Allah ya faɗa wannan magana to kaga anan shi ami gama gari dole sai a irin wannan a ce hadisi ne an tabbatar manzo Allah ya faɗa amma kuma tafaskan khabarul ahad ne al-ilmu an-nazari yake fahimtarwa ba ilmu yaqini ba to wannan shi al'ami sai dai ya bi malaman magana malaman hadisi saboda su ne suka san ahlu zikira wannan babu kamar yanda in zai tashi zai taqalidanci ma al-atibba likitoci abinda suka faɗa na lafiya ba zai ce tunda ni ba likita bane sauran jama'a tunda ba likitoci ba sun saba musu ya tsaya na sauran wanda su ba likitocin ba likitan ya faɗa magana ya zama duk likitoci sun yi mara mashi baya dole a yadda saboda idan malaman hadisi suka ce wani hadisi kaza wallahi tallahi manzo Allah ya faɗa dole kowa ya yadda bai halta kowa ya zo ce bai yadda ba haka zalika annuhat malaman nahwu so su ittifaki su ce kaza ne ka'idan take a larabci bai halta wani wanda ke ba su ba ya zo ce shi bai yadda ba wannan shine kusan wato a takaice abinda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya ta faɗa a wasu daga cikin tafansa in ka duba majmu'ul fatawa majalisin 18 shafi na 50 ka duba wani bangare na minhajus sunnatin nabawiyya inda yake mashi wannan dan shi ar-raddi zaka ga yayi ta manganu gami da irin wannan bahasin da kuma wasu rubutu da yayi a cikin ilimin hadisi to sannan kuma wato so kaga dai wato shar'in da wato su ɗan baya suke sharɗantawa su ce wai dole sai khabar al-wahid sai ya zama wasu akwai wani sharadi su ce su za su amsa khabar al-wahid ba su kaza 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 yanda zaka ji har yanzu wanda ba su da sanin jahilai haka zaka ji suna faɗin wannan magana to an dun duwana ba daidai bane kuma wanda ke faɗin wannan magana yana kaman shelanta ba kanshi cewa shi ba shi da addini ko ba shi da ilimi ba shi da addini ba shi da ilimi ko ba shi da hankali kace kawai khabar al-wahid da aka baka yadda ba to ai wannan kaga shi ba shi na farko dai ba shi da addini na biyu kuma ba shi da ilimi na uku kuma ba shi da hankali kamar shi yasa zaka samu Imam Shafi'i a cikin arsala yayi tarbugu kan wannan ra'ayi na fadarar duba ra'ayi na masu abin nan ba zaka ga mutum sai ya zo ya ce ai kaza shi bai da kaza ba ko ya ce shi bai da annabi sai ya sako ba tunda kaga wannan ma tawaturi yayi amma zai ga ce shi bai da ba ko dago wani hadisi a ce misali baka yadda da wannan hadisi mun ji khabar al-wahid ne to su khabar al-wahid inda malaman hadisi suka ce tabbas ingantacce ne suka ce wallahi tallahi hadisin nan mazalla ya fadi shi wajibi kowa ta kowa sai ya amshe shi wato hadha maqtu'un bi sihhatihi indai aka sama qara'in nan wani qarina da yake nuna cewa lallai wannan ya fa'inta da al-ilmu an-nazari mazalla ya fadi shi to ba wanda ya halatta ya ce shi wannan hadisin shi bai gane ba zai dauka ba na'am to ta gurguje sai malaci thumma al-gharaba imma an yakuna fi asli sanad am la in ce sanan kuma ita kanta wannan riwaya ta zama tilar riwaya akwai wani ita kadai daya riwaya ko dai ta zama wato daya-dayar an same ta ne a asalin sanadin yana maganan kamar sahabin ya zama wato shi ne aka sami wato garaba abinda aka rubuto daga wajensa ko kuma ba haka ba nan yana abinda yake magana shi ne za a iya samun wato matani ma'ruf ne an san matanin wato an san matani din amma hadisin zai zama asalin sanadinsa zuwa ga sahabi asalin sanad nan yana maganan sahabi misali Abu Huraira ko Umar ko abin da ya kama da wannan sai aka samu shi wato an saba ba wato an saba a wannan abin asalin sanadi din afwan na'am abinda muke cewa malaki cewa imma ya kuna fi asli sanadi amla ko ya zama wato a cikin asalin sanadin anan yana karamin da nace maka yana maganan wato a samu sahabi ya zama wato an samu shi kada aka ruwaito daga wannan sahabin ko kuma ya zama an saba shi wani sahabin ma ko ya zama wato a cikin matanin an samu kuskure hadisin wato misalin da zan fara baka anan shine kamar akwai hadisi da malamai suka fitar da shi Ibn Abi Asim Ibn Jarir al-Tabari Ibn Abi Hatim محمد ابن نصر المروزي اتين تعليم قدر الصلاة ابن خزيمة الطبراني تكين مسند الشاميين ابن خزيمة تكين كتاب التوحيد البيهقي تكين الأسماء سكبتر شتاني المعين ابن حماد الخزائي دقى الوليد ابن سليمان دقى عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر دقى عبد الله ابن أبي زكريا دقى رجاء ابن حيوة دقى وانا كاقدي إسنان متانا شامني دقى نواس ابن سمعان دقى مزان الله مزان الله يتي idza arada Allahu an yuhiya bil amri takallama bil wahyi idan Allah yana son ya yi wahayi da wani abu da wani umarni da yake son ya bayar sai ya magana yayi wahayi ga wato Jibrilu ya gaya masa Jibrilu abin da yake son ya gaya masa to kaga wannan isnadin kuskure akai Nu'aym ibn Hammad shine yayi kuskure hadisin ba haka ke da wannan isnadin ba duk da matanin ingantacce ne matanin ya inga tabbata daga hadisin Abu Huraira da wani sa a cikin asahihain da wasu daga cikin littafin malamai amma isnadin garibi ne bai da asali a cikin hadisin mutanen Sham sannan kuma bai tabbata ba daga hadisin Nawas ibn Sam'an wannan shine abin da shi Ibn Hazm yake cewa imma an yakuna fi asli sanad a cikin asalin sanadin a sama garaba yanzu shi Nu'aym ibn Hammad wato ya zama shi ya kawo da sanadi tilo zuwa ga wannan sahabin shi kuma hadisin ba tashi ba nashi bane shine asli sanadin asli sanad shine daga sahabi to da kaga hadisin na Abu Huraira ne da wasun su amma ba hadisi na Annabawas ibn Sam'an ba shi kuma sai yake ruwaito shi daga hadisin daga wato Annabawas ibn Sam'an wanda ba hadisin sa bane shi sa malamai suka ba afa wannan hadisin baki daya kuma suka ce ba haka yake da wannan isnadin ba to kuma zai iya zama kuma hadisin an san shi daga sahabin shine asli sanadin an san shi daga sahabin amma wanda ke ruwaitowa daga sahabin ba shi ne wanda an yi kuskure kamar hadisi da Abu Salih Sammani misali zai je daga Abu Huraira to kai shi kuma rawi ya tashi zai kawo sai ce Abu Salama ne ana Abi Huraira amma sanan hadisin ne na Abu Salih As-Samman daga Abu Huraira shi ne kuskure yace Abu Salim Abu Salima ibn Abdurrahman ibn Auf daga Abu Huraira kaga wannan kuskure ne kuskure ne hadisin ba haka yake da wannan isnadin ba ko kuma ya zama hadisi ne daga Salim ke rubuto shi daga Abdullahi dan Umar sai ka canza Salim din nan samu rawi canza Salim mai da shi Nafi daga Abdullahi dan Umar to kaga wannan garaba ne amma fi ghairi asli sanad ba wai daga sahabin ba sahabin dai ne amma kuma wato an saba to shine malaki cewa fal awwal na farko shine al fardul mutlaq wato na farko inda ake samun wato sahabi ya zama ba hadisin ma ba nashi bane sai kuma hadisin shi dai ne aka ji ana rawaito hadisin daga wajensa shine ake kiran shi al fardul mutlaq athani kuma shine al fardul nisbi malaki cewa qil itlaqul fardiyya alayhi yadda ba cika ce mashi ma shi al fardin ba aka ce al fardu aka shi galibi an nufin al fardul mutlaq ana al-fadl mutlaq kaman hadisi na ibn dinar da yake rawaitowa daga ibn umar cewa manzo Allah ya hana bai'ul wala wa an hibatihi wannan kaga hadisi ne daga shi wato ibn dinar shi kadai aka je yana rawaito shi daga ibn umar to kaga wannan al-fadl mutlaq ne daga cikin kuma akwai namal amalu bin niyyati hadisi ne daga al-ansari shi da ya rawaito daga muhammad ibn ibrahim at-taymi shi ma shi da ya rawaito daga wato alqama shi ma alqama shi kadai ya rawaito daga umar shi kadai ya rawaito daga manzon Allah to kaga wannan shi al-fadl mutlaq ne a bangaren yahya zuwa ga yahya al-ansari zuwa ga wanda suke saman shi amma jidda shi kaman da malami suka fada wanda suka rawaito hadisin daga bai na malamal bin yace daga yahya ibn sa'id al-ansari sun zalce da rima to kaga shi ya zama wato mutawatir ne shi kuma nisbi ta bangaren yahya amma kuma al-fadl mutlaq ne ta bangaren wanda suke sama da shi Yahya din sai ya zama wato abinda malamai inda ake samun wato inda aka fi samun wato inda mabinna da ake samun hadisai da aka yi al-fard wato shine kamar musnadul bazzar ko mujamul tabarani da wasu daga cikin rubuce-rubuce da aka yi cikin gharaibu hadith malik ko gharaibu hadith shu'bah ko abin da ya kama da wannan duk wanda yake son dalibi da yake son ya san hadisi gharaib to sai ya wannan hadisi gharaib ana cikin sa ana samu ingantacce da wanda ba ingantacce yanzu kamar wannan inama malamu bin yati hadisi ne ingantacce bal malamai ma sun ce ilimi ne da hadisi ne da aka tabbatar manzo Allah ya faɗe shi ba a kokonto malamu hadisi ba sa kokonto manzo Allah ya faɗe shi amma ana samu al gharaib kuma ana samu kuma hadisi dhaifai laya ka dai da yawa an samu hadisi mutum daya rawaito da ga malamai sa dari sai sun tabbatar da ingancin sa to shi yasa wani lokaci ba a cika san hadisi gharaib ba an bi san hadisi da wanda yake ya shahara a wurin mutane kuma sun san shi to wannan ina tsammanin sai mu dakata anan abinda muka kanta dai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ta'ala ya ba ya yafi mana insha Allah sai wani zaman kuma sai mu ci gaba da karanta wannan littafi mai albarka wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.